sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asari ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 27 ga watan Nuwambar 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu da wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da karuwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a guda tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin. Haka kuma da ajiya babban mai samar da allurar rigakafi a duniya, CDS Serum, ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke raba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji koke na wasu al'umma a game da koma bayan tsaro a daukacin yankin su.
To gaskiya tsofa mu dai yanzu an canjin da zamu mun ka gani kadan nan, saboda
haka za a ji wani yunkuri da rundunar yan sanda ta yi a jihar Zamfara.
Mun samu wata mace mun kama ta mai suna Fatima Lawali a gara biyu nan Gusau, tana dauke da
kadan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan. Sai a biyo mu sannu a hankali, bayan nan sai mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen 8 a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka, za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan kasar Amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka, dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya, kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a, bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci, babban mai bayan shawara kan harkokin kiwon lafiya. Bayan Afirka ta Kudu, sauran kasashen sun haɗa da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a guda tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar. Sakataren Blinken ya nuna matuƙar damuwa game da ƙaruwar soja a Habasha, ya kuma jaddada buƙatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari, inji Ned Price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Juma'a. Price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da Blinken. A ranar Juma'a ta gabata, kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar Habasha ta rawaita cewa Abi na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙi dakarun 'yan tawayen Tigray a yankin Afar da ke arewa maso gabashin ƙasar. Abi ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na Twitter. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya, CBS Serum ta India, ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ketare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara, sakamakon kasancewar cutar mai tsanani a karo na biyu na barkewar annobar yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida an fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya juma'a kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin COVAX zai ƙaru sosai a farkon shekarar 2022 ana sa ran serum ta India za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka kirkira don tabbatar da duniya baki daya samun daidaiton allurar rigakafin COVID-19 bayan barkewar annobar
labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun ku kai ga jin kashi na biyu bari mu fara muku da rahoton mu na farko a Najeriya daidai lokacin da ƴan kasar ke ta nuna farin ciki da farmakin da jami'an soji suka kai wa sansanin ƴan fashin daji mazauna yankuna da matsalolin rashin tsaro suka da baibaye sun nemi sojoji da su ƙara azama don cin moriyar aikin da suka soma don kuwa kada ya kasance an kashe maciji ba sare kansa ba wannan dai na zuwa ne lokacin da tasirin aikin bai wadaci mazauna yankin da ke da matsalolin ba domin har yanzu ƴan fashin daji suna cin karansu babu babbaka da gudanar da miyagun ayyukansu daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton
yanzu kimanin sati ɗaya kenan da bayanai suka karaɗe kafofin sadarwa na yanar gizo cewa mayakan Najeriya sun kai farmaki a sansanonin ƴan fashin daji kuma sun illata da yawa daga cikinsu yanzu da yake rundunar sojin ta tabbatar da kai waɗannan hare-haren a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Najeriya na tuntuɓi wasu mazauna yankunan ko sun so maganin tasirin aikin sati ɗaya da fara shi ga abin da wani mazaunin Isa da ke gabashin Sokoto yake faɗa
to gaskiya so fa mu dai yanzu an canjin da za mu munka gani kaɗan nana saboda a har yanzu da ka sani mutanen ƙauyuka suna shigowa ita gudun hijira sannan kuma jiya ma sun shiga wani ƙauye da aka ce ma nan wajen kwada sun kashe mai garin na ƙauyen su banda ke illa nan ne wajajen gabacin bahara nan ɗaya ne sun ka an kaɗan samu hauki
ba shakka mutane da yawa sun yi maraba da soma wannan aikin domin ranar da aka fara ci an ga alamun nasara sai dai a cewar wasu daga wannan ranar abin ya koma yadda yake Idris Muhammad Gobir mazaunin yankin ne kuma shine mataimaki na musamman ga ministan ƴan sandan Najeriya
wallahi ko shekar jiya akwai da suka zo suka tahi suka halbe wani sannan bayan haka nan suka kama dabbobin mutane to a takaice dai jiya da nake maka magana ga yau a waye yau sabar din ga wallahi ko je sai a gane su goma da bindigogi su ko wani su ya biyo tawajjin tsakanin walƙiya da kareri kuma jiya da san jiyan nan yau dare yau wallahi sai da sun kaje irin garuruwan ramadan garin su bai daje sabon bini da sauransu marjayi inda suka tafi suka bi garuruwa gida-gida talata kare ta wuce sai da suka sa mutane aka zo garin gangara aka cika suwa kasuwan nan ɗan bindiga su yi mutanen garin gangara yawa bayan sun an ci misan mutane ce kasuwan nan an zo kuma bayan an tashi da kasuwa sun ka tara hanya tsakanin Adamawa gangara duk wanda ya fito sai an kasa shi ne an kamshi da abin da aka rishi ba mu so mu yi magana ba tunda ana gudanar da an ce ana gudanar da operation magani har maga abin da ya dan bai dace ba a ce ana yin maganganu ana cikin wani aiki to amma yanzu sai mun haga to ai ya zama wajibi sai mun faɗa ma duniya da gwamnati musamman shugaban sojojin Najeriya cewa to aiki gaba in ana yi a shi in ba a yi ne yadda aka kauko a shi wallahi ba a ci nasara
wakilin jama'ar sabon birnin a majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Ibrahim Boza shi ma kara da wannan kira ga gwamnati
gwamnati gaba garin mu mun samu an kai akwai sojoji sabon birni to kaga abin da mu muka bukata ga wanga yaki ya zama ayi abin da aka ce ma kwabare tunda akwai martin kuma sojoji na shiga kasa dan ruwa sun jaye to abin da aka bukata ne za a je a yi kokari sojoji akwai su kasa akwai su sama amma kaga kai hari wuri guda kaga an kai hari wuri guda kuma ana taruwa a yi wani wuri
rundunar sojin Najeriya dai a bayanin da ta fitar ta nuna cewa ta samu galaba a har-haren da ta kai a sansanonin ƴan fashin daji daban-daban abinda jama'ar ke ganin cewa da za ta saurari shawarwarin su kuma ta yi aiki da su da watakila an kai karshen waɗannan matsalolin baki ɗayan su Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
bayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace daruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin ƴan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yawan al'umma a Afirka. Ofishin babban lauyan Najeriya Abubakar Malami a wata sanarwa da ya fitar jiya Juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyo bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar. Kotun ta yanke hukuncin ne ta ranar Alhamis. Matakin da zai bayar hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da tsami ido kan ayyukansu. Gwamnatin Najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan kungiyoyin ya kamata a dauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da tabarbarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron kasa. Kungiyoyin da galibi sun kunshi samari ne daga kabilar Fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar Hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo. Daga ƙarshe da alama jami'an tsaron irin sun harar barkonin tsuwa da harsashen roba kan masu zanga-zanga tsakiyar birnin Isfahan a wani mataki da masu fafutuka suka ce shi ne mafi muni na murƙushe masu adawa da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran tun cikin watan Yuli. Hotunan faifan bidiyo da sashen fashe na muryar Amurka ya wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna alamun jami'an tsaron Iran na amfani da muggan makamai wajen tarwatsa ɗaruruwan jama'a da suka tare jiya Juma'a don nuna adawa da yadda gwamnati ta shawo kan matsalar ƙarancin ruwa a yankin. Muryar Amurka ba za ta iya tabbatar da al'amuran da aka zayyana a cikin faifan bidiyon da kanta ba saboda an hana ta yin rahoto a cikin Iran. A cikin wasu faifan bidiyon ana iya ganin Iraniyawa da dama kawunansu a farfashe yayin da suke kula da raunukan da suka samu tare da taimakon wasu. Ana kuma iya ganin wasu masu zanga-zanga suna jifan jami'an tsaro da duwatsu yayin da rikicin ya barke kan titina da ke kusa da gabar kogi.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Rundunar ƴan sanda a jihar Zamfara ta samu nasarar kama wata mata dauke da alburusai da dama akan hanyar ta kaiwa kasar gumin dan ta'adda Ado Aliru wanda rundunar ta shaidawa abokin aiki Musa ni Shaibu Malumfashi yadda wannan aiki ya kasance. Kwamishinan ƴan sanda a jihar ta Zamfara ya yi karin haske a wannan rahoton.
Cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a hedkwatar rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara a birnin Gusau, kwamishinan ƴan sanda na jihar Sifil Kana ya yi bayanin irin nasarorin da suka samu ne a dan tsakanin nan, inda ya karkare da bayanai kamar haka.
A cikin nasarorin da muka yi mun samu bindigogi AK-47 guda 10 wanda gashi nan kuna gani a jihar gabanmu. Mun samu wata mace mun kama ta mai suna Fatima Lawali a gaba biyu nan Gusau. Tana dauke da ammunition 991 wanda kuma dama za ta kai mu wani dan ta'adda mai suna Ado Aliru. Sannan shi Abdullahi Muhammad mun kama shi ne da damomin wiwi, ya ce shi yake kai ma wayannan bandit wiwi a cikin daji. Bandar Zamfara yana kai musu ma a Kaduna, a Katsina, Kebbi, Sokoto, har da Niger State. Kuma kun san yaran nan suka sha wannan abun to sai Allah dai kawai san abin da za su yi. Kuma dan tijo ne mai shekara 55. Sannan mun kama wani shi wannan fashi ne hada kai da su wasu yan bandi suka je wanke kwanan baya sun je akan mashin ya kai 100 suka je suka kwashi shanake 250. Samaila Lawali da Murtala Bello su suke damun mu a kasan Kaura na Moda.
Babban lamari ne da ya fi daukan hankalin jama'a shine Malama Fatima ya shekara 30 da aka kama da hassasai kusan 1991 kuma an kama ta ne tare da mijin kanwata wanda shine ya jefa ta cikin wannan mummunan aiki. Kamar yadda dai ta yi bayani lokacin da take amsa laifukan da ake zargin ta aikata.
Fatima Lawali.
Shekaranki nawa da aiki?
kuwa?
Talatin Sama'ila ya aiki daga nan zan fara zuwa Gada. Na zo Sojo.
A kowane tafiya an yi aike ki nawa ake baki?
Tafiya farko an bani 250.
Tafiya na biyu fa?
30.
In ki lake kai wannan alshashi din?
Ina ansuwa da zuwa Gada, zuwa Danciuka, ga zuwa Aro Aliyu shugaban ƴan ta'adda.
Alshashin da muka kama ki da shi lokacin da zan cika dauko su daga can dajin da baji a Sokoto, alshashi kwara guda nawa ne?
Kwara 900. Ni yana da wani bayani kuma yana da wani goyon baya ga gudunmuwa daga ingare mu mata da aikin da na sani bayan take wannan aiki na daga na yi da na sani bayan take ina gargadi ingare mu mata muna dauka muna kai musu suna hana musulmi ɗan uwan mu zama lafiya ana kakkashe su wasu ana ji musu wasu da iyalai wani mata biyu wani uku wani hudu ba ka san iyaka iyali ba kuma mu asara niyyar kai musu mukamanta suna zuwa suna kashe jama'a
ta halin yanzu dai kamar yadda shi kwamishinan ƴan sanda na jihar Sidi Alkana ya faɗi za a gabatar da su gaban kotu don hukunci idan sun kammala nasu binciken. Sanjar Malafashi Mura Amurka daga Gusawa Nigeria.
Karfafa koyar da Fulani makiyaya sana'ar waje da kiwon zamani wata farar dabara ce ta sama musu hanyoyin dogaro don zama a waje ɗaya. Wata ƙungiyar raya al'adun Fulani fuɗe ko a takaice. Ta gudanar da taron koyar da sana'o'in hannu ga mata Fulani a Jami'ar Nasarawa da ke Kefi. Wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya halarci taron ga kuma abinda ya aiko muna.
Mamu yanda muka je muka koya, mun koya da wahalar mu da zufan mu, mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada.
Sai daga masu tallar nono da ta samu horo kan muhimmancin sanarwoyin hannu daga gida a wajen taron. Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya Fulani maza da mata sana'a to ko shanunsu sun kare ta hanyar ibtila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da ma zama waje daya maimakon gararan ba a dazuka. Babbar bako a taron Dr. Rukayyar Gure ta ce ko ba don wata barazana ba yanzu zamani ya riga ya sauya. Sana'a daya ta gado ba za ta wadatar ba.
Tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwarsu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba. Fulani su ne wanda aka keɓe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a aikin gwamnati ba sa ciki. Da yawa daga cikin su ba su yi karatu ba don a daji su. Suna bin shanu kuma suna bin nonon da za su karɓa daga cikin shanunsu sai su kaya. Amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da su.
Haka ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da matan don ragewa maza ne zafin kai kuma ƙari ne kan tallar nono. Ta ce hakan ma ya zama kofa ta jefa matan a hatsarin rugujewar tarbiyya.
Kuma duk abin da ka koya wa mace daya ka koya magari ne gaba daya. Domin da ta samu mace ta da ƴaƴa 5-7 wanda abin da ta koya za ta koya ma yannan ƴaƴan nata su ma ƴaƴan da za su koya ma wasu ƴaƴansu su ma ƴaƴan za su koya ma wasu. Kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya. Saboda haka muna kira ga ƴan uwanmu ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki ko yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da sannan nono kaɗai ba sai ta ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari.
Uban taron sarkin Nasarawa Alhaji Usman Jibran ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa.
Sana'a musamman na hannu babban abu ne kowa ya sani ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar ɗaukan kowa da kowa wurin aiki saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. So muna kira da babban murya da ƴan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari bisa wajen layi domin Allah ya ce tashi da taimake ka.
Ƙungiyar Fudeko ƙarƙashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran sana'o'in samun kuɗin shiga a dazuka. Nasura da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makili ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a baya, wannan shirin zai shiga kasar Ghana, inda mutum 2,226 suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni 9 wannan shekara. Adadin da ya haura alƙaluman bara cikin watanni 9, lokacin da mutum 1,827 suka mutu a cewar sashen 'yan sandan Ghana mai kula da motoci. Hatsarin ababen hawa da suka yi sanadiyyar waɗannan mace-macen sun kai 20,225. Babura masu kwaba uku wato a daidaita ko kuma keke napep su ne suke da kashi 22.3 cikin 100 na waɗannan hatsarin ababen hawan. Ganin cewa amfani da keke napep don sufurin jama'a wani bakon al'amari ne a ƙasar Ghana ya sa mutane sun nuna damuwa ainun akan yawan hatsarin da waɗannan babura masu kafa uku ke yi a cikin ƙasar. Alhaji Usman Shehu Shatima shi ne shugaban kungiyar masu tukan adidaita a birnin Kumasi ya mani tsokaci akan wannan alƙalumar inda yake tabbatar da abubuwa da dama na faruwa a wannan sana'a ta su.
Abin da kanshi mu ma kanmu ya dame mu, abin da yafi damun mu kaga farko da abin ya zo kowa na ganin shi ya ita bai kamata a ce a gaci na tuka adidaita ba, kuma sawa suka yi sike sai ɗan baku suka zo muka kama abin ya kai. To da abin yayi karfi na mukun ba kuma shi shigo da kanshi da ya sai shi ba yaro wanda bai kai ya tuka adidaita din ba. Sa'annan ba lafi abubuwa din gashi muka je muka zauna da komanda muka ce ga abubuwan da ke tiya.
Komanda ɗan sanda ko wani komanda?
Na ɗan sanda. Domin an yi kame an kakkamo wasu yara aka same su ba su da lafi, an kakkamo wasu ɗan bako aka same su ba su da lafi. To akan haka dama mu mun ka'ida cikin constitution ba kai kai shekara 25 ba ba mu yadda ka tuka adidaita din. To shi zamana abin dai kai kai dokokinka amma akwai dokoki wanda yake na hukuma. Kaga constitution dai in ba ka kai shekara 20 ko 21 ko da biyu ba to mu na mu 25 ne. To kai dokokinka ka aje tunda ba 'yan sanda ciki ba wani iko ne gare ka ba. To muka wannan dokoki muka samu ka je muka zauna da komandan aswad muka haɗa kai da shi za mu operation muna tax force ba an kamo yaro a kawo shi an shi maton a ba a kira mai mato a ba shi maton shi a ba shi ward. To muna cikin wanga aiki muna cire daga baɗe kuma a daddai ya balakuce sai muka tsaya muka zai muka ishara ya za mu ya za mu muka kawo ido muka zuba. To mun zuba ido muna kuma na ce kai yadda muka zuba ido kan wanga abu da sai ya kafa aiki da lalace sai muka shiga muka je muka komanda muka ce kaji 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 ga abin da ke damu mu yara ba su da su ana tukin banza tukin dangaji shi yake shi ma labari na iso mai na samun labari irin wannan abubuwa ya za a yi kuka ce shi ka dubi mataki ni ka yi kame ba sani ba sabo wanda ka kaddai kwace shi ba shi da zaki ko shi bai da zaki ba to ba su da zuka aka yi wannan kame ko insha Allah sun samu nasara sun kama mato kwata kwata ya fi 500 wasu ba takardar su ba nasi. To yanzu insha Allah ina jin cikin kwanakin ka mun fara ganin abubuwa na ta yi a daidai to zai zaka mu da komandan kuma shi duka mun daidaita da shi ko zai na ta yi ya ba da bara a jami ba mun je mu sake zama da shi muna so a shigo kuma ababu domin ababu ne akwai yara ƙanana kuma shaye shaye shi ke so ya bata aiki. To kaji abin da yake akwai amma don gaskiyar magana wannan abin da aka ce yana hana yi.
To yanzu ku magabata tunda kuna samun haɗin kan 'yan sanda yawa to menene takamammen abin da za ku yi ku rage wannan adadi na hatsarin da ake cewa yana faruwa ta ɓangaren ku bayan kamin?
To abin da za mu yi yanzu aka mun shirya batun da za mu zauna gobe mu ce kuma mun jira a kai mun je wajen shi za mu je mu zauna da shi mu tattauna abin da muke so ya mana ba mu so yara ba mu so a ganka kakadi ba ka da tsari cikin aikin
wato ba tsafta
domin an ganka ba ka da tsari yana zora ma mutum ko baka sha ko bai nuna mutum ba ka sha don shi su ma sun san mashayi don da an ganka kana duka mutum don ka iya ka ba kana shan koki ko kana shan wani ko kana shan tarama shi ke ka ana tukin banza don shi kan wannan za mu je mu zauna shi muna so a sake kame kuma.
To kowa dai ya samu
ba na zai shirin hukuma ba kai kai da ka fara ba tarfa su ba za ka shi ake yi ko police ne ko kala kala to sai shi muke so shi mun sake koma mun zauna shi ran a gani ya so ya kasu kara shiga ciki amma ma hatsarin ba muna so ba ne na bata mana suna kuma hasuran ma wasu hasuran ma an kara mun ne an kakka gani ka gane ko wato muna da labarin masu kan trotro da Texas su suka je suka shiryo wannan da ɗan sanda a bada labari ka zo ji ka wa'anda motar ta kashi nawa ke dauka
wato ku ga wato mutum ya je asibiti a ce ga waɗanda ga hatsarin babura suka na'am
masu duka adiri ta su kishiri ne daga baya ma baya daga baya bayan ga da muka gane a shiri ne farko muna ga ko gaskiya ne
so amma kana batun shiri ne kuma abubuwan nan da ka duna matukan ku ko direbobin ku suna yi ai ya kai a ce ana samun irin abu haka
eh ana samu ba ba inda suka kai abin ya to kan ba
to madalla za mu dakatar da hirar anan har sai sabon mako za mu ci gaba da hirar yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Usman Shehu Shattima shugaban kungiyar direbobi a daidaita a birnin Kumasi inda ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Gaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu wasu kasashen Afirka bakwai daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen takwas a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan kasar Amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya. Kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha ya kuma yi kira da a gudanar da tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin ƙasar. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya Cibiyar Serum ta India ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kasancewar cutar mai tsanani a karo na biyu. Najeriya ta ayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yau. Al'umma a Afirka.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haili ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia peace salam.